الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan rana ta 13 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1437 kuma wannan rana ta yi daidai da ranar 18 ga watan 6 shekara ta 2016 ta miladiya yau zamu tashi aya ta 42 a cikin karatun mu na tafsir na alqur'ani mai girma a cikin suratu ibrahim alaihi salam amma kafin nan kamar yadda muka saba zamu amsa tambayoyi wannan tambaya ta farko shin akwai hadisin da yake cewa in mace ta aske gashin kanta sai ta yi kafara ni dai ban san hadisi da wannan da yazo da wannan ma'ana ba kuma ni wannan ba wai cewa babu hadisin bane tunda ilimi na bai kai irin wanda za su ce in ba san hadisi ba akwai malamai da in suka ce hadisi akwai malaman hadisi da in mutum in irin su suka ce ba su san hadisi ba to ba hadisi bane kamar yanda Imam Ahmad yake cewa kullu hadithin la ya'rifuhu Yahya ibn Sa'id al-Qattan falaysa bihadith. Da hadisin da Yahya ibn Sa'id al-Qattan bai san shi ba to ba hadith bane. Akwai malamai waɗanda suke kusan duk hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam sun san shi. Dan haka in suka ce wannan hadisin ban san shi ba to ba hadith bane. Amma dai wannan ni ban san shi ba amma babu wani abu da yazo akan wannan hani illa abinda yazo cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam naha anil musla Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana at-tamthil shine canza kama kuma mace ta aske gashin ta musla ne canza kama ne shi yasa lokacin da aka ce namiji aski ita aka ce tayi taqsir babu gashi ga mata wajen yin haji ko umra sai dai taqsir shi ma taqsir din rage gashi aka ce su rage gwargwadon wato gaba ta dan yatsa al-unmula gabar dan yatsa shine an gane wannan gabar aiko gaba ɗaya ta dan yatsa shine iya gurgudan tsawon da za su yanke domin matan mu ma saboda rashin gashin haka gani suke koro suke suna ganin cewa kamar an yanke musu da yawa aka ce su yanke wannan amma idan bukata ta zo ta aski babu laifi kamar Maimunatu bintul Harith matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi rashin lafiya kuma wanda rashin lafiyar har aka nemi ta aske gashinta kuma ta aske gashinta ba wanda ya mata inkari cikin sahabbai wanda ya nuna kan cewar wato kamar ijma'i ne na sahabbai amma haka kawai mace ta aske gashinta in ba da wata illa ba wannan yana daga cikin mutla amma cewa wai in bata aske gashinta ba sai ta yi kafara kamar yanda yazo a cikin tambayar ni ban san wannan ba a cikin hadith ban taba gani ba amma kuma ba zan iya cewa cewar ba wato babu hadith din ba sai dai in Allah yadda zan bincika muku akan abinda malamai suka ce akan wannan hadith din to wannan nasiha ce yace wai ayi ma ɗan adaidaita sahu nasiha akan irin tukin ganganci da suke yi wato mutumin da yake aiki akan abun hawa yana dauke da rayukan mutane da dukiyoyinsu amana ce akan sa saboda haka idan yayi ganganci abinda zai kai ga gagarari ga salwantar rai ko salwantar dukiya
akwai zaman a kansa.
To mu saboda ana wasa da shari'a ba a daukan zaman din sai a ce a ba ku mai al-ayati. Shi yasa mutane suke gangancin yanda suka ga dama. Amma da mutum idan ya zamanto shine sanadiyar hadari mutum ya kare aka ce za a je a kai shi kotu ayi hukuma sai ya biya ko kuma hadari yazo abin Allah ya kiyaye mutum ya rasa gaba a ce sai ya biya diya akan wannan ko kuma ya salwanta masa dukiya abincinsa ya zube aka ce sai ya biya ya san cewa akwai wannan nauyin a kansa wannan zai sa shi ya rinka bin wato ya shiga hankalinsa. Shari'a ta zo ne da tsara haƙƙi, ba tsara haƙƙi bane ta ce wato a kyale mutum komai ya kyale shikenan Allah ne ya kawo. Allah ya san da kaddara, amma duk da haka Allah ya rattaba abubuwa akan abin da ya biyo bayan kaddara da ta faru. Saboda haka lallai masu irin wannan aiki su kula da amanar da suka dauka. Sannan hanya mutum wato sauran mutane suna da haƙƙi akan ta, ba taka bace kai kadai da wanda ya fika saboda yana cikin mota ko babba ko karama, da wanda yake kasa da kai saboda yana kan babur ko yana tafiya akan keke ko a kasa, duk kuna da haƙƙi akan hanya. To idan mutum ya dauka shine kadai akan hanyar ta sace shi kadai, to dole zai shiga cikin haƙƙin mutane. Kuma in ka shiga cikin haƙƙin mutane akwai hisabi. Irin waɗannan haƙƙoƙi abin da ya kamata mutum ko yaushe ya rinka jin tsoro a cikin irin wannan shine la'ana, tsinuwar mutane. Wani za a yi masa abu ya ce Allah ya isa, ko kuma ya ce Allah ya tsine maka albarka, shikenan sai kaga ya dace da mala'iku suna nan su ce amin, abin tsinuwar ta bi mutum. Kaga mutum yana ta yin abubuwa, yana ta fafutuka, amma abubuwansa sun ki kankama, ba wani abu bace ko la'anar Allah ce tare da shi. Saboda ka shiga haƙƙin wani ya yi maka la'ana, kuma Allah ya karba addu'arsa, musamman ganin kan cewa ma'abucin haƙƙi wanda aka taɓa haƙƙinsa addu'arsa Allah baya raddinta. Don haka a kula da irin wannan, ba ma kawai dan a daidaita sahu ba, duk mai hawa hanya wato babbar jarabawa ce. Sannan a ja hankali ga waɗansu mutane da ba su san haƙƙin makwabtaka ba. To shi ma wannan mawdu'i ne na ai hudu ba a kansa. Wannan yace aure ne aka yi shi yau kamar wata uku, sai ake samun yar matsala wajen matar, babu da ya zaman lafiya. Wannan sai matar ta ce tunda manzo sallallahu alaihi wasallam ya saki matarsa, ni ma ka sake ni. Ya halarta tunda ta faɗa hakan a sake ta, ko kuma yaya za a yi? Na farko dai mace ta nemi a sake ta ba tare da wata illa ba, yana daga cikin kaba'irud dunub. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk macen da ta nemi saki ba tare da wani illa ba, za ta kwana mala'iku suna la'antar ta. Saboda haka wannan hali na mata su guje shi. To ita mace idan ranta ya ɓaci sai ya zamanto ba ta ganin ba ta tunani na hankali. To abinda zai sanya ta in ta tuna irin waɗannan nusus da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan ya sa ta nemi wato ta yi taka tsantsan. Idan mace har ba ta son, babu laifi mace ta zamanto cewar ba ta son zaman aure ba tare da ta illa ba ta nemi a raba auren. To wannan kuma ba cewa za ta yi a sake ta ba, cewa za ta yi a ba ta dama ta yi hulu'i. In ba ta son zaman a ba ta dama ta yi hulu'i, ana aje wajen alkali ta ce ita ba ta son zaman, kuma baya cutarta, ba abin da yake mata na hana ta haƙƙi, amma kawai ba ta son zama da shi. To irin wannan sai a ba ta dama ta dawo masa da abin da ya fitar wajen aurenta na sadaki da kyaututtuka da ya bata, ta dawo masa da shi ya karba, alkali ya raba aure. Wannan shine hulu'i, kuma saki ne ba'ini, ba zancen kome, koda yana so, koda sun daidaita kan su dawo sai an sake daura aure. To wannan shine tana da dama, shari'a ta bata dama. Alkamai da Allah ta'ala ya ce fala junaha alaihima fi maftadat bihi, babu laifi a kansu a cikin abin da ta nemi fansa a kansa. Amma haka kawai mace ba tare da illa ba ta rinka cewa a sake ta, kamar yadda yawanci mata suke yi yanzu, wannan haramu ne, yana daga cikin kaba'irud dunub, yana daga cikin manyan zunubai da Allah madaukakin sarki yake ukuba akai. Domin duk abin da Allah ya ce la'ana tana tabbata a kansa, to wannan alama ce ta babban zunubi. To wannan kaga an tabbatar da la'anar mala'iku akan wanda suke yin haka. sannan wannan yace muna neman bayani akan matsayin hijabi a musulunci yaya shari'a ta kalli hijabi kuma wace sifa take da ita an samu wasu suna cewa mai fassarar cewa wai al'ada ce sifantuwa da shi hijabi a umarni da shi yazo a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin ya kai wannan annabi mai girma ka gaya ma matanka da ƴaƴanka mata da kuma matan mu'minai su wato kusantawa da mayafansu a su kusanci a mayafansu a jikin su wato su kusanto da su a jikin su shine ma'ana wato a wato kada su bayyana wato kada su sake su kada su saki mayafansu yanda zai zama to bai rufe jikin su ba kuma Allah ta'ala ya ce wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna tun inda dai Allah ta'ala ya ce qul lil mu'minati yaghdubna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yudina zinatahun Allah ya ce la yudina zinatahunna kada mata su bayyana adansu kada mata su bayyana adansu wannan shine asali na umarnin mata su yi hijabi don meye ma'anar hijabi rufewa wato su rufa adansu shine ma'ana kada su bayyana adansu Aisha radiyallahu anha ta fassara cewar ma'anar ayar farko ta suratul ahzab cewa hijabi ne shine Allah tace Allah ya jikan matan ansar da wannan aya ta sauka sai suka yanka mayafansu wato suka mayar da shi ciki babba suka lullube kansu suka fito kai kace wato hankaka ne akan kawo kansu yaren irin yanda suka lullube jikin su gabaki daya ba a ganin ko ina a cikin jikin su wannan ya nuna aiki da wannan fahimtar nan da Aisha ta faɗa ya nuna kan cewa shine ma'anar aiki da wannan aya amma cewar mace cewar hijabi al'ada ne to al'ada idan shari'a ta tabbatar da ita ta zama to shari'a al'adar larabawa da shari'a ta tabbatar da ita lokacin da aka saukar da wahayi ta zama to al'ada kamar yana daga cikin al'adar kamar yanda Allah ta'ala yake su وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ سُرِفَ إِرْجُنْسُ كِرَازَنْسُ da mayafinsu naka alkhimar shine mayafinka wanda al'ada ne larabawa mata suna sa mayafinka amma in suka sa sai su jefa shi ta baya yanda za su baki irjinsu a waje wannan shine al'ada sai Allah yace su sanya mayafi wato su rufe kirjinsu da wannan mayafin nasu naka ma'ana kada su bayyana kirjinsu domin in suka bayyana kirjinsu ba su rufa adansu ba domin yana daga cikin ado to an yi sabani wajen menene adon da Allah yace a rufe Allah yace wala yudina zinatahunna illa ma bahara minha kada su bayyana adansu sai abin da ya bayyana to an yi sabani menene abin da ya bayyana Abdullahi dan Abbas yace abin da ya bayyana shine wato tufafi da take sawa abin da yake dole sai ya bayyana na tufarsa saboda ka sulullube jikin su sai kawai tufafin su wato wanda za a gani kamar ta sanya riga za a ga kan cewa wannan riga ce mai kala kaza da makamancin wannan Abdullahi ibn Mas'ud kuma yace alwajhu wal kaffan fuska da tafin hannu wato su rufa ko ina a jikin su sai fuska da tafin hannu wanda ya nuna cewar mace za ta rufe ko ina sai fuskar da tafin hannu ita ma fuskar fi'ilin sahabban a matan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna kan cewar su rufewa suke wanda ya nuna mustahabbi ne haka duk da yake Annabi sallallahu alaihi wasallam bai umarnin mata da su rufe fuskar su ba kamar ma a lokacin hajjatul wada mace ta zo tana masa fatawa lokacin haji aka sifanta yadda fuskar ta take bata rufe fuskar ta ba kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ta rufe fuskar ta ba sai dai ya ce Mafadl ibn al-Abbas da ya kura ido yana kallanta ita ma tana kallansa sai ya juyar da fuskar sa yana bayansa yana ta kallanta sai ya juya fuskar sa ya daina kallanta ya sake juyowa tana tambaya ya cigaba da kallanta ya sake sa hannunsa ta baya ya juya kansa har Abbas yake cewa naga ka yace ka juya kan dan uwanka da karfi tunda dansa ne sai yace naga saurayi da budurwa ban aminta fitina ta afku tsakaninsu ba saboda haka wanda ya kaga inda rufe fuskar wajibi ne zai ce mata
ke ki rufa fuskar ki gaki nan kin zama fitina sai kallon ki aiki amma sai yace ma shi namijin da yake kallo ya juya shi karfi da yaji ma kada ka kalla ka juya ya juya shi to saboda haka yin hijabi da ma'anar cewa mace ta suturta jikinta illa abin da yake zahiri shine tafin hannunta da fuskar ta wannan umarni ne na Allah umarni ne na addinin musulunci domin in aka ce al'ada ne to shikenan mace sai ta sa skirt da gashin ta bashi a waje ta je ta yi sallah haka ba sai ta rufe ba ai al'ada ce wannan amma akwai mutum daga cikin malamai da yace mace ta yi sallah ba ta rufe gashin ta ba babu mutumin da ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah baya karban sallar mace da ta kai haila illa bi khimar sai da abinda zai rufe kanta saboda haka duk waɗannan dalilai ne da suke nuna mace ta rufe ta yi sutura wato ta suturce kanta da hijabi shari'a ne ba al'ada ba kuma fa ba lokacin fa da mata fa suke wannan fa abin fa bai fadade ba fa bai yan cikin yan shekarun nan ne fa bai kai shekara 100 ba hatta turawa tsangalan waɗannan tsanga wato kaya da ake a tsangalallin kayan da suke sawa yanzu duk cikin yan bai kai shekara 100 ba suke sawa kowa ya ga matan Victorians zai ga yadda suke sanya doguwar riga ce da mayafi cloth wanda suke lulluɓe jikinsu ba musulmi bane amma haka suka gada haka al'adar mutane suka gada ko tarihi in ka duba Rumawa za ka ga yadda suke sanya kayansu haka ne Girikawa haka ne to sai wannan al'umma ce da ta zo da fitsara wanda yake masu shimfiɗa da zuwan Dujal su ne suke irin waɗannan ɗabi'a har ake nema a nuna kan cewar ma suturar ma ba ai ba addini ba ce al'ada ce saboda haka ba sai an bi ba Allah ya kiyaye mu kafin mu karanta ayoyin da za mu tashi yau wanda shine aya ta 42 akwai darussa jiya akwai darussa da ke cikin kissar annabi Ibrahim da muka karanta tafsirin ayoyin jiya kusan lokacin da darasin mu ya zo karshe akwai darussa muhimmai da kafin mu ci gaba da karatu zan yi ishara ga wasu daga cikinsu na farko dai wannan kissar ta nuna mana irin yaqinin annabawa wajen bin umarnin Allah koda ko wannan umarnin ya saba abinda ransu yake so ne koda ya saba dabi'a bisa halin dabi'a abinda a ɗabi'a wato ake wato abinda a cikin halin ɗabi'a yake da wahala ai domin annabi Ibrahim ya zo daga shi sai matar sai kuyangarsa Hajara da ɗansa yana shan nono Isma'il ya ajiye su a waje babu kowa babu mutum ba dabba ba tsoro haka ya basu a wajen su kadai ya zo ya basu wanda in ba yaqini ba da bin umarnin Allah da sanin cewar Allah in yayi umarni in ka bi umarnin to shike kai naka ka bi umarnin sauran al'amari ka bar ma Allah zai kula da sha'aninka kai naka ka kyale Allah ya nasa in ba yaqini ba babu abin da zai sa mutum yayi wannan mun san yanda mutum yake son iyalinsa yanda yake son ɗan jariri me ya bar musu dan abin da ya bar musu dan butar ruwa da dan burgami wanda yake akwai dan dabi ne a ciki abin da ya bar musu kenan kuma ya bar su a wajen da sai an yi tafiyar kwana sama da 40 kafin a zo shi tunda daga Sham ya taho daga kasar Sham kasar Syria ya zo ya kawo su nan kasar wadda a da alaki ake ce mata Faran kasar Makka to wannan kuma ya nuna mana cewar idan kai ka jibinci bauta ga Allah to shi kuma Allah shine zai dauki nauyin wadata ka in dai zaka yi abinda Allah yace kamar yadda Allah ta'ala yace wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allaha huwar razzaq dhul quwwati matin Allah yace ban halicci mutun da aljambaz mutane da aljanu ba sai dan su bauta mu bana neman bana nufin wani arziki daga wajensu bana nufin su ciyar da ni ubangiji inna Allah shine ar-razzaq shine mai ciyarwa wato mata ma'ana in dai ka bauta Allah shi zai ciyar in dai ka bauta ma Allah shi zai ciyar da kai kaga sababin da ya dauka ba shine zai tabbatar masa da halin wadata da isuwar abin da suke bukata ba domin ruwa karkari in sun gama sha ya kare domin da ya kyale su anan kamar yadda yazo a hadisin Ibn Abbas a cikin Bukhari da ya kyale su anan wannan fili a cikin wannan kwari dan kwari ne wadi inda Ka'aba take a yanzu kwari ce domin daga gefen gabas akwai Jabal Ka'aba Jabal Abi Qubais a kuma ɗaya gefen akwai Jabal Ka'aba saboda haka Makka a cikin dakin Allah a cikin kwari yake anan yazo ya ajiye su yana ajiye su kawai sai ya juya sai tace yaya zaka bar mu a waje babu kowa a wajen bai juyo ba sai tace ko ubangijinka ne ya umarce ka sai ya ishara da kansa cewa na'am sai tace to idan la yudayyuna to ba zai tozarta mu ba ku duba yakinin ita ma kanta wato gidan annabawa kenan tace Allah ba zai tozarta mu ba to da annabi Ibrahim ya juya shine ya fuskanci inda aka ce za a yi dakin Allah ya fuskanci wajen yayi waɗannan addu'o'i to kaga Allah madaukakin sarki bai tozarta su ba kuma shi dai yayi abinda Allah ya ce masa kamar yadda Allah ta'ala ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah kai muke bauta ma taimakon ka muke nema abinda yake nake bukata dan na bauta maka na rayuwa to kai taimakon ka nake nema kaga sai Allah madaukakin sarki sai ya jibinci wannan al'amarin ya tsare masa amanarsa ya tsare masa matarsa da ɗansa domin Hajara yayin da take cikin wannan hali ruwan da ya bar musu ya kare dadinan ya kare nono ya kafe babu abinda zai yaro zai ci yana kuka irin kukan tsananin yunwa din nan sai ta tashi dan karta ga zafin fitar rai na ɗanta ta tafi ta hawa kan dutsen Safa ta duba ko za ta ga akwai wani mutum ko akwai wani mai taimako bata ga kowa ba ta gangaro a guje da ta zo kai kasan ruwaji ta fita a guje sai da ta hawa kan Marwa ta sake dubawa ko za ta ga wani bata ga wani ba sai da ta yi haka kaiwa da komowa tsakanin Safa da Marwa shine nike wannan Safa da Marwa din nike koyi da wannan sunna da Hajar uwar Annabi Isma'il matar Annabi kuyangar Annabi Ibrahim wadda tayi Allah ya samu muke wannan ibada to sai Allah ya turo mata mala'ika Jibril sai ta ji motsin mutun take cewa in kana da taimako ka zo ka bani taimako sannan sai ya zo Allah ya ji yace mata Allah ya ji addu'arki sannan sai ya ce sai ya bigi da gefen fuka-fuki daga cikin fuka-fukansa yadda ki kasa da shi sai ruwan zamzam ya kukkugo saboda kishirwa da tsananin yunwa sai ta kama haka ta haka nan dan tana ganin kamar dan idaniyar guda daya wato zai kare sai haka take ta ko ina ruwan ya kukkugo shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace rahimallahu ummu isma'il Allah ya ji kan uwar isma'il da ta bar shi da ruwan zamzam ya zamanto ainun jariya idaniya ne zai rinka zama tsurtowa na ruwa amma yace ya rinka towa kamar rijiya kamar yadda ruwa yake bubugowa daga rijiya haka yake fitowa shikenan ta samu shi ya zamanto a kanka take rayuwa abinci ne ruwan sha ne shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ta'amu mu'min abinci ne mai ciyarwa tana zaune a wajen tana shan daga ruwan zamzam din sai waɗansu mutanen jurhum mutanen Yemen wanda su ne asalin larabawa al-arabul ariba sun taho sai suka ga tsuntsu yana yawo a wajen suka ce wannan saninmu da wajen nan babu ruwa wannan tsuntsun ba zai yawo ba sai a wajen da yake akwai ruwa mu kuma saninmu da wannan wadin babu ruwa babu mazauni a wajen da suka zo sai suka same ta da ɗanta sai ta yi sha'awar su zauna tare da ita suka ce to za su zauna sai ta ce musu to amma da sharadi ɗaya ba ku da haƙƙi a cikin ruwan nan ruwa namu ne suka ce sun yarda suka zo suka zauna Annabi Ibrahim Annabi Isma'il ya koyi larabci daga wajensu da ya girma ya aure a cikinsu ya samu mata wadda take wato ba mai godiyar Allah ba sai Annabi Ibrahim ya zo sai ya ce ina yazo wajenta yace ina mai gidan ina mijinki tace ya tafi neman abinci yaya rayuwarku kai wannan rayuwa ba alheri rayuwa kullun cikin wahala kullun cikin abin nan kullun cikin making ends meet kamar yanda ake fada yau yau a toshe nan yau a toshe can ba godiyar Allah ne sai ce to idan yazo ki ce wanda tiji yazo neman ajiyar sa kuma yana gaishe shi ya ce ya canza dandamalin kofarsa yana zuwa ta gaya masa tace wani tsoho ya zo kashi gashi gashi yace to ai wannan tsohon mahaifina ne kuma ke ce dandamalin kofar tawa kuma ya ce ni canza ki dan haka tafi gidana sake ki ya sake wani auren matar da ya aura mai godiyar Allah ce da ya zo irin wannan ya faru da ya tambaye ta tace ai madalla da wannan rayuwa mijina yana kokari Allah abin da ya bamu muna godiya da abin da Allah ya bamu yace to idan yazo ki ce masa ya rike dandamalin kofar sa da yazo ta gaya masa yace to ai wannan mahaifina ne kuma ke ce dandamalin kofar tawa yace na rike ki to har lokacin da Allah ya umarce shi yazo su gina ɗakin Allah tare suka gina Ka'aba a lokacin yayi addu'a sabanin addu'ar da yayi da ya barsu wannan abin da yazo a cikin suratul Ibrahim addu'ar da yayi ne yayin da ya ajiye su a wajen wai qala ibrahim rabbi ij'al hadha albalada amina ka sanya wannan gari ya zamanto gari amintacce kuma ita ce farkon addu'ar da yayi ma a cikin suratul baqara kafin addu'ar da yayi bayan wa id yarfa'u ibrahim alqawa'id min albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna da suka gina dakin bayan isma'il ya zama babba sai kuma annabi ibrahim yazo yace Allah ya umarce ni da ni da kai mu gina masa dakin bauta shine suka gina Ka'aba kunga a cikin wannan kissar ya nuna mana abinda annabawa suke da shi ne suke akai ne yaqini da kuma san alkhairi yanda ya addu'a ga wannan gari wanda albarkacin wannan addu'ar garin ya zamanto gari mai albarka kuma wannan sunna zaka ga malamai na kirki suna bunta akwai garuruwa da zaka ga ana cewa kafin malam ko kafin wani zaka ga malamai sukan kafa gari kuma su ta addu'a ga garin kan Allah ya sanya albarka ga wannan gari duk koyi ne da sunnan annabi Ibrahim ko mu duba mu ga yadda annabi Ibrahim ya nuna godiyarsa ga Allah kuma yayi tawassuli da wannan godiyar tasa ga Allah kan Allah ya karba addu'ar sa yace alhamdulillahi alladhi wahaba li alal kibari isma'ila wa ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a yayi godiya ga Allah da ya bashi isma'il da ishaq tare da girma ya zo masa saboda albarkar addu'ar da yayi yayi tawassuli da wannan yero ko yayi addu'a wanda ya nuna kan cewa godiya ga Allah kikkiawan aiki ne da annabawa suke tawassuli da shi kan Allah ya amsa addu'ar su kaga yayi wannan tawassulin ya ambaci ni'imar da godiyar Allah gare shi akan wannan ni'imar sannan ya nemi kuma biyan bukata domin albarkar wannan godiya da yayi ma Allah akan amsawar addu'ar sa kaga ni'ima ita kanta amsawar addu'ar ni'imar Allah ce ko ya gode akan ni'imar Allah shi kansa godiya ga ni'imar Allah ce kuma Allah ya karbi godiyar ya zamanto mai godiya ga godiyar domin Allah mai godiya ne wannan ya daga wannan shine karinci irin na Allah jalla wa ala sannan kuma wannan ya nuna mana irin muhimman addu'o'in da ya kamata mutum musulmi ya zamanto ya kula da yin su ya addu'a ga kansa ya addu'a ga zuriyarsa ya addu'a ga iyayensa ya addu'a ga bayin Allah muminai baki daya haka ya kamata musulmi ya kasance kuma ya nuna mana cikin addu'o'i mutum yayi addu'ar abinda zai bashi lafiya daga bala'i a cikin addinin sa yanda ya roki Allah kada Allah ya fitine shi da zuriyarsa da shirka wato da bautar wani Allah tace addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana mu rinka yi safa da yamma Allah ina neman Allah Allahumma inni as'aluka Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam Allah ina neman tsari da gare ka ina neman tsari da kai da nayi tarayya da kai da wani abu da nake sani kuma ina neman gafararka da abin da ban sani ba kage ina neman tsarin Allah daga yin shirka shine kamar yanda Annabi Ibrahim yake cewa wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam to waɗansu daga cikin fa'idoji ne da suka zo kuma sannan wannan kissar ta nuna mana cewa annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da larabawa musamman larabawan Quraysh asalinsu annabi Ibrahim annabi Ibrahim ne kakansu kamar yadda annabi Ibrahim shine kakan Yahudawa bani Isra'il shine kuma kakan larabawa saboda haka da larabawa da bani Isra'il dukkanunsu zuriyar annabi Ibrahim ne dukkanunsu zuriyar annabi Ibrahim ne jikokin wannan annabi ne dan haka babu wani annabi ake cewa babu wani annabi da yazo bayan annabi Ibrahim bace daga zuriyarsa imma daga bani Isra'il wa imma daga Isma'il da bani Isma'il a cikin Isma'il a cikin banu Isma'il akwai annabi Isma'il sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin ƴaƴan annabi Ishaq sune tun daga shi Yaqub wanda shine Isra'il sai kuma wanda suka zo a cikin zuriyarsa Yusuf da san har ya zuwa ga annabi Musa da Harun da annabi Dawud da Sulaiman da annabi Yahya da Zakariya da annabi Isa dukkaninsu a zuriyar annabi Ibrahim shi yasa Allah ta'ala yace ya sanya waja'alna fi du'a ya sanya annabci a cikin zuriyar annabi Nuhu da annabi Ibrahim da kuma san da kuma saukar da littafin Allah waja'alna fi dhurriyyatihi man nubuwwata wal kitaba na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشفق فيه الأبصار موقعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء
نعم الله يقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون كذا كيسماني دتي شيوا الله مرب كنيني daga abin da azzalumai suke aikatawa innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar Allah kawai yana yi musu jinkiri ne ya zuwa ga wata rana daga nan suke wato suke fitowa zuruzuru a ciki idanu suke budewa zuruzuru wato zuruzuru saboda tsoro mutina suna masu gaggawa mutuni iru'usihim suna masu daga kawukansu saboda kaskanci da tsoro la yartaddu ilayhim tarfuhum ganin su baya dawowa gare su wato ba sa iya kifta ido wa afidatuhum hawa zukatan su mahofanta ne babu komai a ciki wato sun bar inda zuciyar take shine cikin kirji sun zo makogaro saboda tsoro wannan aya ban tsoro ne ga azzalumai kamar yanda take kuma rarraki ce da ban hakuri ga waɗanda aka zalunta wato yayin da suke zalincin da suke yi da gane azaba da suke yi ga annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda suke imani da shi Allah yake ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ka taba tsammanin Allah marafkani ne daga abin da suke aikata ba meye al-ghafla al-ghafla shine wato rashin sani ko kauda rashin sani da rashin maida hankali to Allah baya sifantuwa da wani wato ka sani tabbas cewa Allah yana sane da abin da azzalumai suke aikatawa kuma yana kiyaye da shi wato imhali da Allah ya yi sauraro da rashin saukar ukuba ga azzalumai wannan ba yana nuna kan cewa bane sun gagara Allah ba kuma yana nunawa bane kan cewar Allah ya rasa yanda zai yi da su ba kuma yana nunawa bane cewar Allah ya manta da su ya shagaltu da wani abu domin ba Allah baya shagaltuwa da wani abu inna Allah la yana wa la yanbaghi lahu an yana Allah baya bacci baya kasar baya cancanta da Allah ya yi bacci domin babu wani abu a cikin halitta face Allah ne yake tsayar da shi shine al-qayyum mai tsayuwa da komai so haka ba zai yiwu ba Allah ya zamanto cewa ya yi bacci komai da kake gani Allah ne yake tsayar da shi to Allah ya ce kada ka taba tsammanin domin gafala za ta zo ne in ma saboda cewar wato wato aikin sa haƙƙin sa ne ya watsar da haƙƙin kamar mai gadi an ba shi gadin gida yaje bacci ko kuma yaje yana zance a zo ai aika aika a cikin gida ya kyale aikin sa to Allah babu yadda za a yi zaman tucewar sifar qayyumiyya ta rabu da shi dan sifa ce wajiba ga zatin sa ko kuma ya zaman to bai sani ba ana yin abun bai sani ba to Allah babu abin da ke fita daga cikin sanin sa babu abin da bai sani ba saboda haka wannan karantarwa ne ga a hibabin zahirin sa ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma maqsudi al'umarsa duk hibabi da kaga an fuskance shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an nuna muhimmancin sa wato ya rasulullah kada ka taba tsammanin Allah marakkani ne daga abin da suke aikata daga abin da azzalumai suke aikatawa wato Allah baya sifantuwa da haka baya sifantuwa da zafla baya sifantuwa da rafkanuwa domin bata cancanci shi ba sai dai Allah sauraron da yake yi ga azzalumai wannan sunnar sace cewa kowanne abu sai da ajalin sa kuma wani ba zai tilasta shi ba ya abu lokacin sa bai yi ba wani ba zai tilasta shi ba ya abu in lokacin bai yi ba dan kana son kana da wata manufa akan ganin wani abu ya afku kuma Allah bai riga yayi nufin cewa lokacin abin zai afku ba Allah ba zai yi maka dan ya faranta maka dan ya dara da maka bidan wannan abin ya afku bayan lokacin sa bai yi ba sai lokacin ya yi ka hakura ka tsaya lokacin yazo ko karka hakura wannan ruwanka amma Allah babu wanda yake masa tilas to shine ake nuna a wannan a cikin wannan akwai sanar da mu sifar Allah da cewa al'amari ga baki ɗaya na sani dan haka a mayar da al'amari gare shi wannan ayar tana iya daukan kuma hitabin ga dukkan wanda ake zance da shi ne kai wanda ake karanta maka alqur'ani kada ka taba tsammani cewa Allah yana marafkani ne daga abinda azzalumai suke aikatawa dan ya ce uquba za ta zo bata zo ba ka dauka kan cewa Allah ya manta da su Allah baya mantuwa an ce marafkani daga abinda azzalumai suke aikatawa azzalumai anan ana nufin masu zalunci da shirka domin shirka ita ce zalincin da yafi komai zalunci wanda ya shirka yafi kowa zalunci domin ya hana haƙƙin Allah domin zalunci shine hana haƙƙi ka rasa wanda zaka hana shi haƙƙin sa sai haƙƙin Allah naka kadaita shi da bauta shi kadai to wanda ya shirka yafi kowa zalunci ta wannan fuska yafi kowa zalunci domin ya cuci kansa da cutar da babu kamarta ita ce cutar da Allah baya yafe ta domin wanda ya shirka Allah ba zai yafe masa ba kaga kenan idan mutum ya mutu a ciki ya yi cuta ga kansa cutar da babu kamarta domin ya aikata abin da Allah ba zai taba yafe masa ba dan haka azzalumai ma'anarsu wato masu shirka matsafa masu bautar wani ba Allah ba shine zalincin su to waɗanda dukkan sauran ma suna shiga ciki dukkan nau'i na zalunci dukkan sabo zalunci ne to kada ka taba wannan kaga ban tsoro ne ga masu zalunci cewa Allah fa ba marafkani bane daga abin da ake aikatawa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ne inna Allah la yulli lidh-dhalimi Allah yana yin shifta ya saurara ma az-zalimi har sai lokacin da ya kama shi lam yuflit to bazai tsira daga gare shi ba sannan ya karanta ayar da Allah yake faɗa wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid haka nan rukun Allah yake idan ya damki al'umma alhali tana azzaluma lalle damkar Allah mai radadi ce mai tsanani ce to nan kuma yace kada ka dauka Allah mai rafkana ne marafkani ne wato wanda yake bai sani ba kuma ya shagaltu gabarin waɗanda abinda azzalumai suke aikatawa ne sai Allah ya ce wato in haka ne in Allah bai rafkana daga wannan ba to me yake faruwa ake kyale su azzaluman suke ta abinda suke so a duniya suke ta yi gashi Allah yana ce Allah ana ba su tsoro da saukar hukuma amma hukumar ba ta zo ba sun ci gaba da abinda suke yi Allah ya ce wannan ba rafkana ba ce innama yu'akhiruhum Allah yana yi musu jinkiri ne kawai liyaumin ya zuwa ga wata rana wato akwai ranar kamu ita ce ranar alkiyama nan ba a faɗi sunanta ba sai aka faɗi sifarta ita ce sifar waɗanda suke azzalim waɗanda suke masu zalincin yadda za su tashi a wannan rana Allah yace tashkhasu fihi al-absar a wannan rana gannai wato idanu za su bude zuruzuru wanda in ka taba ganin wanda ya tsorata ya razana ya ga mutuwa yanda idan sa yake yi ya bude tsuru wanda yake kai kanka kana ganin sa baka bukatar wani abu kai kanka za ka tsorata shine halin tsoro wato ba sai ya ce akwai hadari a gaba ba kana ganin sa ya juya idan sa abu da kai ma za ka juya domin halin sa ya isa ya baka labari to wannan sifa ta farko kenan tashkhasu fihi al-absar muhti'ina suna masu gaggawa kai ka ce kora su ake bar san inda za su tafi ba domin wuta ce za ta kora mutane ya zuwa ga ardul mahshar inda za a taro a hisabi wuta ce za ta rinka kora mutane a guje kowa cikin gaggawa yake muqni'i ru'usihim kawukansu suna sama sun daga kai kana ganin yanda idan aka in aka yi wa mutum tsawa yanda zai razana ya daga kansa to yana jijjiga kai ya bi umarni to haka kawukansu za su kasance sun daga su sama la yartaddu ilaihim tarfuhum ganin su baya dawowa gare su ma'ana ba sa iya kifta ido saboda gani suke ko kifta ido suke yi wato koce su za'i saboda haka sun kasa kifta idon ma wa afidatuhum hawa kuma halin zuciyarsu shine wato zuciyarsu babu komai a ciki ma'ana ta bar inda take a cikin kirji inda take da nutsuwa da kwanciyar hankali ta dawo daidai makogaro shi yasa zaka ga idan mutum ya razana sai ya ga ya kama kirjin sa ya rike zai ji zuciyar kamar za ta fito ne kamar zai yi aman zuciyar to wannan shine halin wannan rana shi yasa ake ce mata yawmal faza'il akbar ranar razani wanda yake mafi girma Allah ka ba mu aminci a wannan rana na'am
wa anna yawma ya'tihul 'adabu fa yaqulu alladhina zalamu فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من جواب وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال
الله يشهد وأنذر الناس كي يرجعي ka gargadi mutane yauma ya'tihimul azab ka gargade su ranar da azaba take zuwa gare su fa yaqulu alladhina zalamu sai wadanda suka yi zalunci su ce rabbana akhirna ila ajalin qarib ya ubangijinmu kai mana jinkiri ya zuwa ga wani ajali makusanci nujib da'awataka zamu amsa kiranka wa nattabi'ir rusul kuma zamu bi manzanni awalam takunu aqsamtum min qabl sai a ce musu awalam takunu aqsamtum shin ba ku kasance kurnan tsiba min qabl tun kafin zuwan wannan rana malakum min zawal babu gushewa a gare ku wato ba za ku zo wato ba za ku zo wannan rana ba wato Allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gargadi mutane wannan dalili ne akan cewa an aika shi ga dukkan mutane domin annas yana nufin wanda suke zamanin sa da wanda duk alqur'ani ya kai zuwa gare shi kai musu gargadi da wato ranar da azaba take zuwa ma ya ranar da azaba za ta zo ma mutane ita ce ranar alkiyama gargadi shine ban tsoro wato ka ba mu mutane tsoro da ranar wato da ranar alkiyama ranar da azaba za ta zo wannan ranar da azaba za ta zo ita ce ranar da Allah yake tashin alkiyama wadansu kuma sun ce ita ce ranar da azaba take sauka ga wadanda suka kafurta da Allah jalla wa ala a lokacin nan azzalimai za su ce Allah kai mana jinkiri ya zuwa ga wani ajali makusanci wato za su ce Allah kai mana wato Allah kamar yadda ma'ana Allah kamar yadda mu rayuwa in ranar alkiyama ce wato kamar yadda mu duniya kamar yadda Allah ta'ala yake cewa hatta idha ja ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarakt wato hasse wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun Allah madaukakin sarki yace hasse idan mutuwa ta zo musu ita zo ma dai daga cikin su sai yace ya Allah kuma yarda ni yana cewa mala'iku kenan kuma yarda ni domin yayin da ya ga mala'iku ya san cewa a ranar nan babu zancen kwana a duniya sai yace a mayar da shi duniya la'alli a'malu salihan la'alla zan yi aiki na gari Allah yace kalla Allah ya riga ya rubuta annahum ilaiha la yurja'un ba za a mayar da su ba kuma wannan gargadin kun ga wannan ta hatta idza ja'a ahaduhumul maut qala rabbi irji'un wannan ga kafirai ne to hatta mu'minai ma shi yasa aka ce kai gargadi ga mutane domin hatta mu'mini shi ma lalle an ce ai masa gargadi da ranar lahira Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dhikrillah la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi lawla akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun minas salihin ko Allah ya ce ku batar daga abin da muka azurta ku da shi tun kafin mutuwa ta zo ma daya daga cikin ku sai ya ce ya Allah kai mun jinkiri ya zuwa ga wani ajali domin na samu ne sadaka na samu ne aikin alheri na ciyar kamar yadda ka umarce ni shi Allah ya ce walan yu'akhiru Allahu nafsan idza jaa ajaluha Allah bazai taba jinkirta mai rai yayin da ajalin ta yazo mata ba kaga hatta mu musulmi in ya sake bai yi aiki da umarnin Allah ba shi ma idan mutuwa ta zo masa haka zai ci kuma wato tashin hankalin da yake gaban mutum da yake gaban mu shine kowa wato idan ya ga tashin hankalin ranar lahira sai yayi burin cewar a mayar da shi ya kara aiki dan gani zai ba zai tsira ba yayin da zaka ga mala'iku wanda tunda Allah ya halice su a cikin bautar Allah suke wanda tunda Allah ya halice shi a ruku'u yake har tashin alkiyama wani a sujada yake ga baki ɗayan su zo su ce ma Allah ya Allah ban bauta maka yanda ya cancanta mu bauta maka ba to a lokacin nan mutum hankalinsa zai tashi babu wani da zai mutu face ya ce ina ma a mayar da shi ya tsara daga aiki dan gani yake ba zai tsira ba to ballantana kuma wanda yake ya babu abin da ya shuka sai zalunci sai tsiya a bayan kasa to Allah ya ce fa yaqulul ladina zalamu wadanda suke azzalimai sai su ce Allah kai mana jinkiri ya zuwa ga ajali makusanci mu amsa kiranka mu bi manzanni yanzu kaga a cikin lafiya da rai da rayuwa da dama da wadata da ni'imomin Allah ake kiran mutane kansu amsa addu'o su amsa kiran Allah su bi manzannin Allah to har sai tukuna ranar da azaba za ta zo in ma ranar azab ranar da Allah yake halakar da azzalimai wa in ma kuma ranar alkiyama ran da za ta tashi alkiyama za ta tashi kuma duk mutumin da ya zo mutuwa lokacin kiyama sa ta tashi duk mutumin da ya mutu lokacin kiyama sa ta tashi domin daga ka mutu to shikenan kuma sai tashin alkiyama domin sauran kana barzakhu ne barzakhu lahira ce shine matakin farko na lahira sai jiran tashin alkiyama kawai saboda haka duk wanda ya mutu kiyama sa ta tashi to a lokacin ne wannan damar da mutum yake da ita yanzu domin kana da dama ana ta gaya maka kana da dama yanzu ka amsa to lokaci zai zo wanda baka da wannan dama, baka da wannan damar, zaka juya kaga zaka koma kaga babu hanya. Shikenan sai dai abinda mutun ya riga, sai dai abinda mutun ya riga ya gabatar. Allah ya ce ga ga abinda za a gaya musu yayin da suka ce Allah kai mana jinkiri ya zuwa ga ajali makusanci domin mu amsa kiranka mu bi manzanni, sai Allah ya mala'iku su ce musu awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal, ba ku ne kuka rantse ba cewa ba za ku bar duniya, ba za ku gushe, babu gushewa a gare ku, wato ku ne a ƙasa, ƙasa ta ku ce, saboda haka babu abin da zai faru a gare ku, ai ba za ku mutu ba, ba za ku kau ba daga wannan rayuwar ta duniya, ba abin da kuke faɗa ba kenan. Wannan wato ban haushi ne a lokacin da sun san cewa hakika sun faɗa, kuma sun ga ido ya raina fata, abin da suke faɗa ya tabbata a gare, ya bayyana a gare su, ƙaryar su ta ƙare, to haka za a gaya musu dan a ƙara musu bakin ciki akan bakin cikin su, kuma a ce musu wasakantum fi masakinil ladina zalamu anfusahum, kun zauna a gidajen waɗanda suka zalunci kawukansu, suka yi kafirci kamar irin kafircinku. Wasakantum fi masakinil ladina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kayfa fa'alna bihim, kuma yanda muka aikata da su ya bayyana a gare ku, domin suna zuwa suna duk tafiyar wato tafiye-tafiyen da suke yi lokacin zafi, suke zuwa Sham rehlatar shi wato rehlatar shita'i was sayf, lokacin sanyi su tafi Yaman, lokacin zafi su tafi Sham, in suna tafiya Sham za su wuce ta gidajen Yahuda ta gidajen Samud, za su wuce ta inda aka halaka mutanen Annabi Lot, in suka tafi Yaman za su wuce ta gidajen Adawa, za su gansu. Saboda haka kaga tamkar wato wannan kasar da waɗanda suka yi zalunci gabaninku sun zauna a cikinta, kuma gashi nan kun ga akibarsu, Allah ya halaka su, sai gashi nan ga gurabunsu nan kuna gani, ga gidajensu nan babu su, da girman kansa su, da izzarta su, da abinda suka yi ma Allah, da tsagirancin da suka yi, yau babu su, kuma kuna wucewa kuna gani, kuma ya bayyana gare ku cewar saban Allah ne yasa aka yi musu abin da suka yi, amma kuma kuke kan saban Allah. To sai bayan lokacin da ranar za ta zo, duk za a tunatar da su da wannan. Wa barabna lakumul amsal, kuma ma bayan kun gani, kun ga ayoyi na mushahada da kuke gani da idanunku, ko mun buga misalai a gare ku, shine annabawa sun zo da buga misali cewa rayuwar nan fa za ta ƙare, Allah fa zai tashe ku bayan mutuwa, za ku mutu, kuma in kun mutu kamar yadda kuke kwanciyar bacci haka za ku tashi, kuma in kun tashi din nan hisabi ne, imma ilal nar wa imma ilal janna, kuma Allah ya kawo annabawa din nan ɗaya bayan ɗaya sun zo sun gaggaya mu, ga wannan annabin da yafi kowanne cikin annabawa, ya zo da labaran dukkan annabawa da dukkan irin misalan da annabawa suka buga ma mutanen su, ya zo muku da shi. Saboda haka kaga bayan hujjar mushahada wanda kuke gani in kun yi tafiya a bayan ƙasa, ga kuma ayoyin Allah da ake gaya muku, wato ane muku wa'azi. Saboda haka kaga kenan babu uzuri, duk wani yana daga cikin gargadin. Wa qad makaru makrahum, su kuma waɗanda suke alladina zalamu anfusahum, innan wanda suka zalunci kawukansu, sun yi makirci irin makircinsu, wato sun yi irin nasu makircin, irin shirin nasu na su kangare ma Allah, su kuma yaƙi annabawan Allah, su ƙaryata annabawan Allah, su karkashe waɗanda suke bin annabawan Allah, duk makirci ne suka yi, babu irin makircin da ba su yi ba. Allah ya ce wa qad makaru makrahum, sun yi makirci irin makircinsu, wa inda Allahi makruhum, kuma makircinsu yana wajen Allah, wato ilimin wannan makircin Allah ne ya san shi, wato Allah ya san duk irin shirin da suke, yayin da suke ɓoyuwa cikin dare za su zauna, kamar yadda Allah ta'ala ya ba mu labarin Samudawa, cikin dare suka tashi a Allah, kamar yadda Allah ya ce wa makaru makran wa makarna makra fanzur kayfa kana aqibatu makrihim anna damarnahu wa qaumahum ajma'in, suka yi makirci, wani babban makirci, muwa muke namu makirci, to ka duba ka ga ya karshen makircin su ya kasance. To nan kuma sai Allah ya ce wa inda Allahi makruhum, makircin nasu yana wajen Allah, wa in kana makruhum litazulal minhu aljibal, wa in kana makruhum litazula minhu aljibal kuma makircin nasu in dinnan bi ma'ana ma annatiya ai ma kana makruhum litazula minhu aljibal makircin nasu ba wanda zai gusar da duwatsu bane wato ba wani makirci ne mai girma ba wanda za a ce ya zamanto gagarba do domin duk karfin makircin ya isa ya kawar da dutse shin sai sai makircin da zai rubuta dutse ya mayar da shi turbaya ba su isa ba ko kuma a kira'ar kisa'i wa in kana makruhum latazulu minhu aljibal in sai ta zamanto muhaffafa min athqila lalle makircin su makirci ne wanda duwatsu za su gushe saboda karfin sa wato shin yi babban makirci wanda inda makirci zai iya gusar da duwatsu to da makircin su ya gusar da duwatsu saboda haka a kira'a farko ma'anarta makircin ba wani abin a zo a gani bai yi karfin da zai iya gagara Allah ba domin duk karfin sa bai iya gusar da duwatsu ba a ma'ana ta biyu kuma sun yi makirci babban makirci wanda inda makirci zai iya gusar da duwatsu da wannan makircin ya gusar da duwatsu saboda haka kowace ma'ana ce wadda take nuna fuska wadda bata wata daya fuskar bata nuna ta ba wannan yana daga cikin yawan ma'ana ta alqur'ani wa in kana makruhum litazula minhu aljibal Allah madaukakin sarki ya bayyana irin abinda magabata wato azzalumai na farko suke akai na karfi da iya shiri da iya makirci amma duk da haka yaya makircin nasu me ya kai su wannan ya hana su azabar Allah ta sauka akan su gashi nan Allah ya ce wa tabayyana lakum kayfa fa'alna bihim ya bayyana a gare ku yanda muke yi tare da su dukkanin su babu wanda Allah ya tsira babu wanda ya tsira ba wanda ya tsira sai annabawa da wanda suke tare da annabawa inna nunajji rusulana wal ladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad na'am
la ta'ta banna Allah muqlib wa'dihi rusula inna Allah يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قدران وتغشى وجوههم النار جزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب
الله يقول فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا دان هكا كذا كتبت أماني شي وراء الله ميثاقا وراء القوارن سني ga manzannin sa inna allaha azizun duntiqam Allah mabuwayi ne mai bulala ne wato mai intiqami ne Allah mai bulala ne yauma tubaddalu al-ardu ghayra al-ard ka tunatar da suranar da ake musanya kasa da wata kasar was samawat a musanya sammai wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar kuma abujirar da su ga Allah makadaicin sarki mai cikakken rinjaye wa taral mujrimina yawma idin muqarranina fil asfad kaga wato masu laifi a wannan rana ana daure suna daure tare da shedanun da suka kasance tare da su sune karinun su fil asfad a cikin maruruwa sarabiluhum min qatirani tufafun su a wannan rana na wato man kwalta wa tarsha wujuhahum an-nar wutar jahannam wuta tana lullube fuskokin su liyajzi Allahu kullu nafsin ma kasabat wannan domin Allah yayi sakamako ga kowanne rai da abin da ya aikata inna allaha sari'ul hisab lalle allah mai gaggawar hisabi ne hada balagun linnas wannan isarwa ne isar da sako ne ga mutane wali yunzaru bihi domin su gargadu da shi wali ya'lamu kuma domin su sani annama huwa ilahun wahid cewa shi allah shine abun bauta guda daya wali yadhakkara ulul albab kuma domin masu hankula masu hankali su yi sa wato su samu wa'azi daga gare shi wato idan ka san cewar ga akibar waɗanda suka yi makircin nan sun yi makirci babban makirci wajen saba ma manzannin Allah da taimako ga ƙarya da bata hanyar gaskiya to makircin nasu bai wadatar da su komai ba basu cuci Allah da komai ba basu cuci manzannin Allah ba kawukan su kawai suka cuta to dan haka kada ka taba tsammanin cewar Allah zai saba ma alƙawar zai saba alƙawarin sa ga manzannin sa kun ga maimakon a ce zai saba ma manzannin sa alƙawarin sa sai aka so ma ambaton alƙawarin Allah ba mai saba alƙawarin sa bane ga manzannin domin so ake a tabbatar da cewa alƙawarin Allah gaskiya ne Allah ba zai saba ba Allah ba zai saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'mini alƙawarin sa ba ku tuna halin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ciki da sahabbai yayin da irin waɗannan ayoyin suka sauka suna cikin halin da izza take a hannun makiyansu masu gana musu azaba su kuma ba su da komai sai alƙawarin Allah Allah ya ne musu alƙawari nasara Allah za ta zo nasara Allah za ta zo saboda haka duk abin da zai tabbatar musu da yaqini akan cewar nasara Allah nan mai zuwa ce suna buƙatar sa dan haka Allah yake nanata wannan abin wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun kuma nan yace ya sake maimaita shi da wani uslubin daban kada ka taba tsammani ya rasulullahi cewa Allah zai saba ma manzanni alƙawari kaga nan sai yace alƙawari zai saba ma zai saba alƙawarin sa ga manzannin sa tare cewa babu sauran manzo sai shi amma wato a cikin wannan dan ka tuna ku tuna musulmi cewar Allah yayi alƙawari ga annabi Nuhu yace kai kwalakwali zamu tsirar da kai da wanda suka yi imani tare da kai Allah ya cika alƙawarin sa haka yayi alƙawari ga annabi Hud dukkan annabawan nan sai da suka shiga cikin hali da suke ganin al'amarin ya riga ya zo karshe babu nasarar ta yi jinkirin zuwa sannan Allah ya cika musu alƙawari to kaga wannan aya ce akan cewar kada ka taba tsammanin Allah zai saba alƙawarin da yake ma manzannin sa alƙawarin Allah ga manzannin sa alƙawari ne da tabbas zai faru domin abin me zai sa Allah ya saba me zai sa ai tsammanin Allah zai saba al'amari alƙawari in ma ba zai iya ba to sai Allah ya ce inna Allaha azizun abin da yasa Allah ba zai saba ba Allah mabuwayi ne ba abin da yake gagarar sa saboda katin da yace zai yi to wannan abin ba zai gagare shi ba kuma zuntiqam kafirai da suke ƙaryata manzannin sa suke tozarta bayin sa masu imani da shi suke gana musu azaba Allah fa zai rama musu domin Allah mai bulalani ba a taba bayin sa ya kyale shi duk wanda ya gaba da waliyansa zai daukar musu fansa ita ce bulalar Allah shine zuntiqam Allah mai daukan fansa ne mai bulalani saboda haka babu abin in kaga yayi jinkiri bai yi ba lokaci ne bai zo ba ba wai ya saba alƙawari bane to sannan Allah ya ce yayi mana wa'azi da abin da ya kawo da abin da aka rufe surar da shi wanda wannan wa'azin shine zai samu mu kiyaye maqsudin surar maqsudin surar shine Allah madaukakin sarki yayi mana ni'ima da babu kamarta ita ce saukar da alqur'ani da aiko manzo sallallahu alaihi wasallam tare da alqur'anin wanda da shi ne yake fitar da mu daga cikin dufai zuwa ga haske da shi ya rufe da cewa gashi wannan hada balagun shi wannan alqur'anin isarwar da wanda da shi ne zai fitar da mu daga duhu zuwa ga haske to shi ne fa dan haka mu gode ma wannan ni'ima kada mu zamanto tamkar waɗanda suka butulce mu ni'imar Allah suka zamanto sun kai mutanen su ya zuwa ga darul bawa to babu abin da ya cancanta ai wa'azi da shi irin abin da yake gaban mu na tashin hankali na ranar alkiyama Allah yace ranar ka tunatar da su ranar da ake canza kasa da wata kasar sammai ma a canza su wato kasan nan da muke ganin ta da sama yayin da abubuwan faruwa na ranar alkiyama suka faru ga baki ɗaya wani abu ne daban zamu tashi mu ga wata kasar daban ba wannan kasar ba wata saman daban ba wannan saman da muke gani ba za a canza su Allah yace yawma natwi samaa ka tayyi sijilli lil kutub wato a ranar da Allah yake cewa muke nade sama kamar yanda ake nade takarda da littafi haka za a nade ta sannan a cikin wannan hali ne na tashin hankali fadowar taurari da wata yayi baki da rana hakkinta ya tafi duwatsu suna tafiya sun zamanto kamar angarara algarara haka zaka ga kamar wato kamar auduga a cikin wannan tashin hankalin ne za a tashe mu daga cikin kaburbura na tashe mu daga cikin kaburbura shine wa barazulillahi alwahidil qahhar sai a bujirar da su ya zuwa ga Allah makadaicin sarki domin a ranar nan sarauta za ta san cewa sarauta ta Allah ce shi kadai domin Allah zai ce ina sarakuna ina jabbirawa ina fir'aunoni ba wanda zai amsa ma Allah sai shi da kansa zai amsa ma kansa limanil mulkul yau mulki a wannan rana gawa yake sannan Allah ya ce lillahi alwahidil qahhar shi sanan ma aka sake aka ambaci wannan sifar wa barazu lillahi alwahidil qahhar abujirar da su ga Allah makadaicin sarki alqahhar mai cikakken rinjaye wanda babu abin da yake gagararsa rannan rinjayen Allah zai bayyana domin kowa ya sunfiyar da kansa wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa taral mujrimina yawma idhin muqarranina fil asfad a wannan rana al mujrimun masima Allah laifi sune mushrikai da masu saban Allah a wannan rana zaka same su an hada su da juna shine dukkan me sako a hada shi da jinsin masu saban sa da shaydanin da yake musu da yasa su akan hanyar wannan sako kowa zai tashi da karinin sa na shaydan shine zai ce a walan yanfa'akum al-yawma idh dhalantum annakum fil azab muqtarin ba zai amfane ku ba a wannan rana dan kun kasance an hada ku da juna a cikin azaba kuna tare zai tashi tare da karinin sai ce qala ya laita baini wa bainaka bu'dal mashriqaini fa bi'sal qarin ina ma tsakanina da kai tsakanin wato mahudan rana guda biyu shine nisan dake tsakanin mu tur da kai a abokin hadawa to haka za a hada su fil asfad a cikin maruruwa al asfad shine abinda ake daura kafafu da kuma daura hannuwa da shi daura hannu za a hada da wuya ne a daure ta haka ta karkashin kafa a haba sannan kafa da kuma mari a kafa haka za a daure haka za haka Allah zai haka umarnin Allah zai tabbata ga wanda suke azzalmai khuzuhu faghullu ku kama shi ku daure shi thumma aljahima sallu sannan ku jefa shi cikin wutar jahannama thumma fi silsilatin dar'uha 70 dira'an fasluku sannan a cikin anka tsawanta zar'in wato tsawanta zira'i 70 ne ku zura shi a cikin ta ku daure shi sannan a faɗi laifuffukan sa innahu kana la yu'minu billahi al-azim ya kasance baya imani da Allah mabuwayin sarki wala yahuddu ala ta'amil miskin baya kwadaitarwa kan a ciyar da miskini falaysa lahu al-yawma hahuna hamim yau bashi da yau bashi da wanda zai kare shi ina ne kare shi wala ta'amun illa min ghisl to nan Allah ta'ala yace saradiluhum min qatiranin suna da tufa amma tufar tasu ta man gelo ce shine kwalta ka san dai kuna ganin dai kwalta yanda ana zuba ta a titi yanda take hayaki to wannan shine tufar abin wato wanda Allah ka kiyashe mu da azabar wuta domin komai a cikin ta azaba ne tifar azaba ce abincin azaba ne abin shan azaba ne wajen zaman azaba ne wajen kwanciyar azaba ne mayafin abinda za a lullube mutum da shi azaba ne Allah ka kiyashe mu wata fasha wujuhahum nar sannan bayan wannan kuma fuskokin su wuta wuta ce za ta rinka rufe su talfahu wujuhahum nar wa hum fiha kalihun wato fuskokin su za a rinka kona su da wuta a wannan rana za a rinka kwaye su kana ganin yanda jikin mutum yake zamantowa yayin da wuta ta kona shi mutane da dama in suka ga konan wuta su ma suke suna da wannan phobia din saboda tashin hankali ne ganin fata yadda take konewa da wuta akwai mutane da dama da suke da irin wannan to haka fuskokin za su zamanto to liye sannan Allah ya ce wannan fa domin Allah ya sakayya ne ga kowanne rai da abinda ta aikata wato ba haka kawai Allah ya yi musu azaba ba a'a sakamako ne shine makasudin wannan rayuwar makasudin wannan rayuwar hisabin dake gabanmu duk wannan abin da ke ciki da zuwan annabawa da halittar sama da kasa da kyale sama din nan da kasa ta tafi a yanda take har sai lokacin da ajalin Allah zai zo sannan a zo ai wannan gagarumin tashin hankali na canza kasa da wata kasar da canza sammai gabaki daya duk domin me liyajziyallahu kullu nafsin ma kasabat domin Allah ya yi sakayya ga kowane rai da abin da ya aikata shi yasa sai ka ga kafiri ya gama abin da yake yi a duniya Allah bai masa komai ba ya kyale shi ya yi shirya ya tsira ya gama ya ci duniyarsa da tsinke kamar yadda ake faɗa to amma Allah ya san akwai ranar da liyajziyallahu kullu nafsin ma kasabat akwai ranar da Allah zai kama shi inda kamar a ce Allah bai halitta da gaskiya ba wannan ya tafi ya sha shikenan ina haƙi to amma akwai haƙi inna Allah sari'ul hisab wannan sifa ce ta Allah Allah mai gaggawar hisabi ne zai yi mabayi hisabi gabaki daya a gurgurdan rabin rana to amma wannan rana ce da babu kamarta tsawonta shekara 50 amma duk Allah zai yi mutane hisabi haka kowa haka Allah zai yi magana da shi shi da shi kowa ba zai yi magana da shi da Allah babu tafinta kowa ba wai za a yi ne na jam'u ba a ce ɗan ƙasa kaza kowa haka Allah zai masa hisabi to amma Allah sari'ul hisabi ne mai gaggawar hisabi ne cikin rabin wuni an yi an gama sannan kowa ya tafi makoma sannan Allah ya ƙara surar da wannan aya mai girma ya ce to wannan isar da saƙo ne ga mutane to kun ga wannan ita ce rahamar Allah cewa Allah bai kama mutane a bisa gafla ba ko a bisa jahilci sai da ya isar mana annabawa suka zo suka gaya mana yace hada balagul wannan isarwa ne isar da saƙo ne ga mutane wali yunzaru bihi domin su wato domin su gargadu da shi yayi indari domin su ji tsoro domin Allah yayi ban tsoro kuma Allah abin da ya bada tsoro da shi abin a ji tsoron sa ne Allah abin da yace a ji tsoron sa abin a ji tsoron sa ne to domin mutane su ji tsoro su tsorata domin kuma su sani cewar shi Allah shine ubangiji wanda yake guda ɗaya da ake bauta ma babu wanda ya cancanci bauta sai shi kuma wannan domin masu hankali su samu wa'azi wato babu abin da zai ba da wa'azi irin alqur'ani to wannan surar alqur'ani gabaki ɗayansa wa'azi ne to amma wannan surar da haka aka tsare ta da wannan ayar wato a cikinta akwai wa'azi ga masu wato hankali wanda yake mai haske Allah ka wa'azar da mu da alqur'ani abinda ke cikinsa na ayoyi Allah ka bayyana mana abinda muka jahilta a cikinsa Allah ka sanar da mu abinda aka mantar da mu Allah ka tunasar da mu kuma ka sanya shi ya zamanto jagora a gare mu mai ceto a gare mu wajen shiga aljanna ka tsirar da mu daga azabar kabari albarkar ceton alqur'ani ka tsirar da mu daga azabar wuta albarkar ceton alqur'ani wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasuli nabina muhammad subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk